Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yau ranar Lahadi 5 ga watan Nuwamba shekara ta 2017. Suna Nasir Fil Hashin Gumel ga cikakken labaran duniya. A yau Lahadi, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya fada wa dakaran Amurka a sansanin Yokota na kasar Japan cewa babu wani mutum ko shugaban mulkin kama karya ko wata gwamnati da za ta yi wa Amurka kallon raini. Furcin shugaba Trump ya zo ne a farkon ziyarar da ya fara kusan mako biyu a Asia, ziyarar da ake sa ran za ta mayar da hankali kan Koriya ta Arewa. Yawancin maganganun da yayin da yake jawabi ga sojojin Amurka za a iya kallon sa a matsayin hannunka mai sanda ga kasar da ta zama saniyar ware a duniya. Trump ya faɗa sojojin Amurka cewa ku babbar barazana ne ga azzalumai da masu mulkin kama karya waɗanda suke cin zarafin mutanen da basu ji ba basu gani ba. Akan hanyarsa ta zuwa Japan, shugaba Trump ya yi magana da manema labarai lokacin da yake shirin hawa jirginsa, inda wakilin muryar Amurka Stephen Harman ya tambaye shi ko yana da wani sako ga mutanen Koriya ta Arewa. Sai ya ce, ina tunanin mutanen kirki ne masu kokarin aiki, mutanen kirki ne ba kamar yadda duniya ke daukar su ba. Ina fatan komai zai tafi daidai ga kowa. Trump kuma ya nuna cewa zai gana da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a bayan gefen taron bunkasa tattalin arzikin yankin Asia da Pacific da za a yi a Philippines. Shugaba Trump da ya isa kasar Japan bayan da ya yada zango a jihar Hawaii, inda ya ziyarci tsohon jirgin yakin ruwan Amurka na USS Arizona da ke a tashar Pearl Harbor, a gurin da Japan ta kai wa harin bazata a shekarar 1941, harin da ya jefa Amurka cikin yakin duniya na biyu. Kafar yaɗa labarai ta gwamnatin Saudiya ta rawaito cewa kasar ta kakkaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga kasar Yamal, wanda aka harba zuwa filin jirgin sama na King Khalid da ke arewa maso gabashin Riyadh. 'Yan tawayen Houthi a Yamal, waɗanda ƙasar Iran ke marawa baya, su ne suka ɗauki alhakin wannan hari wanda sojojin Saudiya suka daƙile. Jami'an Saudiya sun ce harin bai yi sanadiyar asarar rai ba ko babban ta'adi. 'Yan tawayen Houthi sun ce sun auna filin saukar jiragen saman birnin Riyadh ne. Kasar Saudiya na jagorantar shirin daƙile mayakan Houthi a ƙasar Yamal, amma tashin hankali ya fara yaɗuwa a ƙasashen da ke iyaka da Yamal ɗin. A watan Yuli, Saudiya ta kakkaɓo wani makami mai linzami a kusa da birnin Makka, wanda aka harbo daga Yamal wata guda kafin a fara aikin haji. To, ana shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani bam da aka dana a mota ya fashe a birnin Deir ez-Zor na Siriya, a cewar kafar yaɗa labarai mallakar gwamnatin Siriya. Fashewar ta faru a jiya Asabar ta yi sanadiyar rayukan mutane masu yawa, a cewar kafar yaɗa labaran Siriya Sana da ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a Siriya. Ya zuwa yanzu dai babu tabbacin yawan mutanen da suka mutu. Harin da ya auna 'yan gudun hijira da tashin hankali ya haɗa su a gabashin kogin Euphrates, a cewar Sana da ƙungiyar kare 'yancin bil'adama. Birnin Deir ez-Zor shi ne babbar cibiyar aikin haƙar mai a ƙasar Siriya, kuma shi ne babban yankin gudanar da kasuwanci a ƙasar. Birnin na ɗaya daga cikin birane biyu na dakarun Siriya suka iƙirarin sun ƙwato ikonsa ranar Juma'an nan. Nasarar da suka samu a kan iyakar Siriya da Iraki ta biyo bayan wasu hare-hare biyu da dakarun ƙasashen biyu suka kai. Ƙungiyar ISIS mai ikirarin kafa daula ta shiga wani hali bayan da ta rasa wasu garuruwa da ke da ƙarfi a Siriya da Iraki, bayan ƙarfafa hari a birnin Deir ez-Zor na Siriya da Al-Qaim na Iraki, ya sa ƙungiyar ISIS ta sami ikon wani ƙaramin yanki a bakin iyakar ƙasashen. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa Red Cross da Red Crescent Society sun ce sun gano cewa an tafka almundahana sosai a lokacin da ake yaƙi da cutar Ebola Afirka ta Yamma daga shekarar 2014 zuwa shekarar 2016. A wata sanarwa da aka fitar, ƙungiyar agajin ta ce ta fusata da gano wannan almundahanar, sannan ta sha alwashin ladabtar da duk wani jami'inta da ke da hannu a ciki. Barkewar annobar ta yi sanadiyar rayukan mutane sama da 11,000, ta kuma shafi mutane 29,000 tare da cin zunzurutun kuɗi sama da dala biliyan 6 a lokacin da ta afka ƙasashen Guinea da Saliyo da Liberia.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar.
Yau shirin zai ci gaba duba wannan da ake toyawa ne bayan bayanan sakamakon zaben da aka yi a kasar Kenya. Akan haka ne na tattauna da abokin aikin mu na sashen Swahili BMJ Muridi wanda har yanzu yake can kasar ta Kenya domin sa ido a wannan zaben. Mun tattauna akan batuwar dama kuma na fara tambayan sa ne abinda shugaban yan adawa Raila Odinga ke cewa bayan bayanan sakamakon zaben.
You have a constitution with ambiguous provisions on the standards that elections must fulfill. The same constitution states that power can only be exercised by democratically elected leaders. A president who is elected in an election that does not comply with the constitution cannot legitimately be constitutionally exercise authority on behalf of the people. If election is allowed to stand, the highest office in the land will be occupied by a person who has usurped power. We will not allow two megalomaniacs destroy the dream of freedom and democracy to destroy the dream of freedom.
Muna da dokar kasa wadda bata da wata sarkakiya wadda tace zabe shine mizanin abin da shugaba zai iya mulkin sa. Kuma ita wannan dokar ce tace shugabanni za su iya yin mulki ne kurum idan har zaben su aka yi. Amma shugaban mu wanda aka zaba ba bisa tsarin da dokar kasar mu ta shimfiɗa ba. Dan haka baya da ikon da zai gudanar da mulkin sa ko kuma ikon sa akan jama'ar da yace yana mulka ba. Koda zabe aka yi a babban birni ne kadai aka gudanar da shi. Ya kamata ofishin shugaban kasa bai yi wa mulkin kasa hawan kawara ba. Da haka mu jam'iyyar mu ta NASA ba za mu yarda da halarcin wannan zabe ba. Don haka ba za mu kyala wasu masu mafarki ba su sukurkuta demokradiyyar mu da muka jima muna rinanta ta kuma fara girma ba. A ce yau wasu sun ruguza ta. Za mu dage mu ga an yi zabe wanda yake karbabbe kuma amintacce wanda babban kotun kasar ta ce an gudanar. Wasu san kasa sun nemi jam'iyyar mu ta NASA da mu zo a yi sulhu. Ba shakka mu kofar mu a bude take domin a yi sulhu. Domin dukkan bambancin siyasa ana cimma maslaha ne ta hanyar sulhu. Dan haka mu a shirye muke mai sulhu.
To me yace zai yi bayan bai yarda da zaben shugaba Uhuru Kenyatta ba?
He insists that he does not recognize President-elect Uhuru Kenyatta as the president-elect and the reason they gave obviously as expected was that...
Ya shaidawa magoya bayansa ne cewa shi bai daukar Uhuru Kenyatta a matsayin halartaccen zababben shugaban kasa. Dalilinsa ko shine bai yarda cewa an yi zabe ba a ranar Alhamis din can da ta gabata ba, wato ranar 26 ga watan da ya gabata.
To me jama'an kasa ke cewa game da wannan matakin da Raila Odinga ya ce zai dauka ko kuma ya dauka?
He has also said that we are going to continue holding demonstrations across the country to make sure that this government does not...
Abin da bai da shine zai ci gaba da yi wa magoya bayansa hudu ba na kasa yadda da wannan gwamnati da ke a kai yanzu. Ya ce za su ci gaba da gudanar da zanga-zanga a duk fadin kasar domin ganin gwamnati ba ta samu sukuni ba.
To me zaka ce game da tsaro idan ka cire inda Raila Odinga ke da goyon baya da aka yi ya mutsi? Ya sauran sassan kasan game da tsaro.
The places where Uhuru Kenyatta, the president, got many votes are the
Wannan batu ya danganci da wa kake magana ne a cikin kasar. Domin idan kana inda shi Raila Odinga yake da goyen baya ne, zaka ji batu daban. Idan kuma ka je Shiyan da kuma Uhuru Kenyatta ke da goyen baya ne, sai ka ji sun ce maka ba Raila Odinga ne zai fada musu shugaban da yafi dacewa da su ba. Dan haka ra'ayin ƴan kasa ya kasu biyu ne, kuma a bangarorin biyu.
Bayan bayan na sakamakon zaben, menene ra'ayin ƴan kasar baki daya?
After the results were announced, reaction was there was jubilation, there was dancing in the street, and everybody was very happy. But on the flip side of that coin, in areas where, first of all, there are some counties that, and I mentioned to you in one of our interviews, the counties that were not able to vote. The counties of Migori.
Daga lokacin da aka kammala zaben kawo yanzu da muke magana, ba a samu wani tashin hankali ba. Idan ka cire sashen ko kuma bangaren da Raila Odinga ke da goyon baya sosai, domin wasu sun nemi su tada hankali domin har sun fara zanga-zanga, amma nan da nan aka fi karfin su. Gaskiya har zuwa yanzu nan ba wani rudani, sai dai kila zuwa gaba. Ba za mu iya sani ba, tunda shugaban su ya ce zai ci gaba da yi musu magana, kuma gwamnati ka san ba kyalewa za ta yi ba. Ba shakka bayan bayyana sakamako, jama'ar kasar na ta murna, suna jin daɗi. Ina nufin yankin da shugaba Uhuru Kenyatta yake da goyon baya kenan. Kusan kowa a wannan yankin yana cikin farin ciki, amma kamar yadda na samu labari daga majiya mai tushe shine yankunan da na faɗa maka wani lokaci can baya inda ke da goyon bayan Odinga, musamman ƙananan gundumomin nan hudu da basu sami yin zabe ba, suna cikin bakin ciki da haushi, kuma abu kaɗan yanzu za a yi a tunzura su. Domin wannan wurin Raila Odinga na da mabiya fiye da yadda baka tsammani. Haka kuma sauran 'yan takarar suna cike da haushi game da wannan zaben.
Daga kasar Kenya sai kuma kasar Liberia, inda ba a bayyana sakamakon zaben da aka gudanar ba sati biyu da so gabata, kuma abin da ya faru wasu ne so kai maganar kotu. Na tattauna da wani dan Najeriya mazauni kasar ta Liberia, wato Babu Mahmud, kuma mun tattauna ne akan batutuwa dama, wanda ya ce kawai yanzu ba wanda zai ce ga inda alƙiblar zaben ya sa gaba, domin ko sai gobe Litinin ne idan Allah ya kai mu za a gane abin da ake ciki. Domin ko wasu sun ce ba an yi ba daidai ba, abin da ya sa suka garzaya kotu kenan, kamar yadda Baba Mahmud din ya shaida mani a cikin wannan tattaunawar da muka yi da shi.
Wannan bayan zaɓe wasu sun kai ƙara a Supreme Court. So Supreme Court sun zauna kan maganan gobe an ya kai mu za su ba da sanarwa akan abin da suka gani, ko da sun fi zaɓen ko kuma da wani gyara a ciki. Ran Litinin da za a samu labari abin da Supreme Court.
Su wane ne su kai karan?
Bronski, Councillor Bronski, da wasu wanda suke cikin 'yan hamayya suka kai kara a court, suka ce zaben yiwu ba don wasu sun abin nan sun saki ballot papers. To Supreme Court suka duba maganan suka ce shirin Litinin za su ba da sanarwa. Ki Councillor Bronski, shi da wasu wannan suka tsaya 'yan hamayya suka haɗa kai suka kai ƙarar a court.
Dukan sun yi takara ne ko ko mutum guda ne ya takara cikinsu?
Su duka sun yi takara da UP ma ciki, fatin ita abin da president Ellen Johnson Sirleaf. Wasu suna ce kamar ta haɗa baki da 'yan hamayya, suna zarginta.
Ainihi wa ake tuhuma hukumar zaben ne ba ta aiki daidai ba, koko dai wasu daga wanda ake ganin za su yi nasara su ne suka yi a ringizon kuri'an, koko suka yi abin da bai dace ba?
A suka ce wanda suka ake duba za su samu rinjaye da wasu ne suka yi wannan abin nan. Aka ce wa an saki ballot papers an ba su. Samun rinjaye da suka yi jama'a suna cewa kamar bai yiwu ba. A daidai ba ne.
Dawa ne ake ganin kamar zai samu rinjaye? Ake ganin kamar zai yi nasara a zaben?
Jama'a daidai wa suna son yi boka fatin ita Ellen president. Amma mutane daidai wa suna duba kamar ita president Ellen ba ta son mataimakinta ya samu shugabanci. Ɗanta ina cikin fati 'yan hamayya upon wiya, wato tana goyon bayansu, haka 'yan fatin suke faɗi.
Amma dai bai kawo wani tashin hankali ba wannan?
A bai kawo tashin hankali ba, amma 'yan West African Union ECOWAS aika da mutum uku suna nan Liberia yanzu, mai yiwuwa ne gobe za su tashi zuwa gida. Sun kawo sun haɗa wanda suka tsaya zaɓen duka sun musu magana kuma sun je court sun ma ɗan masu shari'an magana a kan duk abin da za a iya kawo zaman lahiya a ƙasan ya muna saurare rane jini abin da court za ta fi supreme court.
To baba da a ce an ba da sakamakon zaben ba da wani hamayya ba, kana jin ba za a sake yin zagaye na yu ba a zuwa na ɗayan ga kawai an sa ya isa a samu sakamakon zaben ganin cewa ƴan takara na da yawa?
Zaben farkon da aka yi mutum biyu suka samu rinjaye upon da Bwakai fatin ita Ellen Johnson Sirleaf su fati biyu suka samu rinjaye da su ne za su koma irin takara idan aka sa rana. Amma tun da yake yanzu ba san dai abin da ake ciki ba, irin randa ce za mu san domin ne ne ke gudana.
Yanzu zaben ya zama mace mai ciki kenan, ba a san me za a haifar ba kenan.
Ya ba san abin da ake ciki ba yanzu, irin randa ce ne.
Amma da aka gudanar da zaben ba wani rikici ba, ba wani hayaniya.
A ba wani sake hankali.
To mallam baba mun gode kwarai da gaske. To ma saurare, yau nan kuma shirin zai digaya. Yanzu amadin abokan aiki na da suka da BMJ Murizi na sashen Swahili da Ibrahim Jarmai da Nazir Ahmed Hausawa da Baba Mahmud da kasar Liberia, sai Saida Hamdul da ta gyara sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Matsalar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa yanzu ya zama babban bala'i a kusan duka sassan Najeriya. Amma abin ya fi ta'azzara a sassan Abuja zuwa Kaduna, Niger da Kogi, musamman a mahaɗarsu da babban birnin tarayyar ƙasar wato Abuja. Na yi wani tattaki mai hatsarin gaske a bangaren Abuja zuwa Kaduna don gano girman wannan matsala.
A yanzu haka ina cikin garin Sabon Gayan da ke karamar hukumar Cikun a nan jihar Kaduna, ta bangaren hanyar Abuja zuwa Kaduna. Mutane da dama a wannan garin suna ɗar-ɗarin yin magana da ɗan jaridu, amma akwai wata Nana Inna Wuro wacce tana da kwarin gwiwa da za ta yi mana magana. Me yake faruwa dangane da waɗannan sha'anin kawo mutane da ake a wannan yankin naku?
Yankin naku sun mana yawa. A daji an ki ga ai mana magani in an tura ba aka tsaya a bakin hanya ga suna a kama mutane a kace a kori shanu duka ba magani.
Yanzu kwanan akwai abin da faru irin wannan?
A jiya ma ya faru, yau ma ya faru.
Me ya faru jiya?
An kace mutum an kwace shanu.
Yau ba?
Yau shanu kawai aka kora.
Jiya mutum nawa aka kashe?
Mutum uku aka kashe jiya.
Shanun da aka doka muku gaba ɗaya dududu zai kai kaman guda nawa?
Zai kai 100 da wani abu.
To amma irin wannan abin da yake faruwa ba ku ga yawa hukuma ne?
Hukuma a gila ta sani ma ko?
A wannan ai zargi ne.
To an ce hukuma ana ga mata ba ta yi maganin komai ba.
Amma kwanakin baya an kawo 'yan sanda kusan 500 a wannan wuraren naku na Rijana.
To ai ba su shiga daji. Ba su shiga daji ko sun zo har su tsaya bakin hanya su kama wanda bai yi ba.
Yanzu misali idan shugaban 'yan sandan Najeriya yana jinki, wani irin kira za ki masa?
Kiran da nake masa su agaza mana don girman Allah su tausaya mana su yi mana maganin wannan abu.
An taba kama wani naki?
An taba kamawa miliyan da rabi aka ce mu ko sati ba ai ba, yau sati kasan da sun da kai ta dawo.
Dama kuna da kuɗi ne, ina kuka samu miliyan da rabi?
Shanu aka saida. Gaba ɗaya mu yanzu shanun sun kare, iri kawai ya rage.
To yanzu an kama wani naku kuma ya za ku yi tunda shanun ya kare?
Sai dai mu ba masu su rike. Me za mu an so da shi? Ba sauran kuɗi.
To ku ba za ku bar wannan wurin ku kuma wani wuri wanda ake ganin kamar akwai dan tsoro a wurin ba?
Wuri mun rasa inda za mu koma. Filaye gaba ɗaya duk mun sai. Mun sai filaye gaba ɗaya muna so mu zauna a wurin ya gagara.
Wato ba ku san kaiwa da kawowa.
Ba mu so mu tace gurin.
Yanzu dai wannan bala'i na masu satar mutane ta sa ƙauyawa da dama sun daina kwana a gidajensu saboda tsoron abin da ya saba faruwa.
Yanzu dai na fahimce ke kullun kuna zama cikin fargaba kenan.
A daji muke kwana yanzu dinnan a daji muke kwana. Da ranan Allah zaka gansu sun fito a hanya ne za a gansu a tsohon gantiri za a gansu. Sabon gari ne kawai ba su zuwa tunda sun ja wurin babba wannan hanya ne ba su zuwa wurin. Amma ana fita daga gabaci haka ana ganin su a hanya ga sunan ko ina.
Da bindigoginsu?
Tabbas da bindigoginsu.
To Allah kiyaye.
Tsakani da Allah mu yanzu ba mu ma kwana a gida tunda aka sace baba na jiya Monday jiya sati butun da ya dawo daga gidan shi mu tun daga ranan ba mu kara kwana a gida ba.
A na kuke kwana?
Muna kwana cikin daji.
Ah to ba ku tsoron ku karo da su a cikin daji?
A ba mu tsoron haka ba mu yi inda suke ta fitowa.
A ce a zo a sanake ake kai mu inda suke wannan wurin da soji a je a kama su zake kai mu?
To ai ka san tunda suna sake wuraren zama bare yanzu a gidan radio za a sa sun ana sawa duk za su natsu su yi ciro kaman ba su a garin sai an kwantar da abin su ƙara tasowa.
Amma an san irin an san dai wuraren da ake hasashe za a same su ai.
A wuraren da ake samu sukan an sani.
Kaman ina da ina misali.
Kaman gabas da Rijiyana hanyar dajin Rijiyana gabashi din nan duka suna nan. Sabon gayan gabas da sabon gayan ma suna nan a hanya ma da ka taho ga suna kokkonke a hanya.
Me yake so ta kamar maki ga gwamnati ta yi?
Ni gwamnati abinda nake so yanzu idan ya ji magana mu muna son ai mana taimako a duba mana a dai a kai mana matakan tsaro a dan duba mana wuraren nan a taimaka mana.
Bugu da ƙari na ƙara tsunduma wani kungurmin daji a karkarar kan hanyar Abuja zuwa Kaduna inda na gano wata matar da aka sace ta kwanan nan da sai da ƴan uwanta suka biya naira miliyan 1,500 kafin a sako ta.
Da aka kama ni kuɗi aka kai aka karbo ni.
Nawa?
Miliyan 1,500.
Ina aka samu wannan kuɗi mai yawa ka?
To ya za mu yi kayan mu muka saida aka hada da ɗan uwa aka karbo ni.
Lokacin da aka kama ki ana kai ki?
An kai ni gabas da Rijiyana. Dajin Rijiyana gabas da shi aka kai ni aka ajiye ni yamma da Rijiyana akwai daba gabas da Rijiyana akwai daba.
To lokacin da aka kai ki kin ga wasu da aka ma wurin doki da me da ke gani a wuraren su?
Tsakani da Allah wuraren akwai mutane da yawa da ake satowa wurin ya zama kasuwa ne sun maida abin sana'a tunda suna kamo mutane da yawa su an sato Bayarabe an sato Fulani an sato Hausawa wurin ya zama kasuwa. Ga dabbobi mutanen da suke satowa duka yana haɗe a wurin kullun abu ɗaya ake kullun dare yayi gari ya waye sai ka ji inda ka yi sata.
Yanzu misali da kika je wurin kin ga kaman shanu guda nawa a wurin?
Tsakani da Allah shanun nan ni ba zan iya kirga su ba ba iyaka su tuna da yawa a wurin.
Sun kai Dubai kenan?
Gaskiya za su fi ma Dubai tunda dukiya da yawa suka taru a wurin.
Ko yaya rayuwar yau da kullum take kasancewa a kungurmin dajin da waɗannan ɓarayi suke tattara mutane in sun sato su? Musamman bangaren sha'anin abinci.
To da kai ki misali ya kuke cin abinci?
Mu muke girka abincin da kanmu muna ci.
Akwai kayan abinci a wurin?
Akwai kayan abincin da suke satowa suna kawowa. Akwai shinkafa, akwai shinkafa da suke satowa, akwai taliya, makaroni, mantina, minira, duka gayi nan har da lakasera.
Gucin da aka shirya za ka karɓe ki, waye kai kuɗin?
Kanina ne ya kai kuɗin.
Amma me yasa ba ku gaya hukuma?
Mun gaya ma hukuma wannan abu tunda ake mana fa an kusa in ba ai shekara. Shekara hudu ne bana. Mun yi kuka har yanzu mu ba ai mana komai ba. Mu ba mu gani ba. Ko an turo iyakacin a zo sabon gayan da Rijiyana ai ta kama wa'anda ba su sata ana je ana rufe su. Wa'anda suke sata suna nan a daji suna kokkwance. Su ba a ma zuwa gurinsu.
Kwanakin bayan shugaban ƴan sandan Najeriya ya bada umarnin a kai ƴan sanda kusan 500 a wannan Rijiyana din da katari. Sannan kuma an caccanje ƴan sandan duk wannan ba a samu maganar wani abun ba?
A lokacin an samu sauki sun kwanta sun yi kaman ba su a garin amma suna nan a garin ba inda suka je tunda su aka tura su ba su shiga daji ba su sun zauna a cikin Rijiyanan ne kawai.
Shin kam menene yasa Rijiyana ke da muhimmanci ga masu satar mutane? Tambayar kenan da na yawa shugaban matasan Rijiyana Muhammad Usman.
Saboda Rijiyana ita da kake ganinta tana gari ne mai turke na daji mai duwar watsu wajen maɓuya saboda haka duk wanda ya tashi ya taho zai a wannan sana'a tashi zai iya tsayawa a kan din setin Rijiyana idan komai ya shiga dajin sa saboda Rijiyana na gari ne wanda yake cikin daji tsakiyar daji.
Yanzu dai idan sukan dake kan hanyar Abuja zuwa Kaduna wasu na cewa hadarin su ya zama tamkar dajin Sambisa ko mafiye duba da yadda wurin ya zama sansanin masu satar mutane. Kwanan nan rundunar sojojin saman Najeriya ta tura jiragen yakin ta zuwa jihar Filato don taka rawa a shirin kawo zaman lafiya na Operation Safe Haven. To me zai hana sojin saman Najeriya tura jiragen leken asirin su da zuzukan dake kan hanyar Abuja zuwa Kaduna don fuyace ainihin maboyar waɗannan barayi a kungurmin dajin Albashi daga bisani kuma a tura jiragen yakin domin a yi musu kwaraf daya. Tambayar kenan da naiwa babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar.
Tunani ne mai kyau amma kuma na san rundunar yan sanda su ma suna ta kokari a wannan hanya. Kuma akwai wasu jirage wanda muke da shi ba irin waɗannan drones din ba wanda ma ba ma abin din ba har hanyar jirgin ƙasa sukan bi saboda su tabbatar da cewa ba wanda suke neman su lallata ko su kwashi ko su sace wani abu da ke alaka da wannan aikin jirgi din. To amma wannan drone da kake faɗi shi ma muna kai kuma cikin ikon Allah akwai wanda mu muka yi wanda 'yan Najeriya ne suka yi designing nashi.
Injiniyanku?
Eh kwarai gaba ɗayan shi sun yi amma suna neman haɗa shi yanzu in Allah ya taimake mu muka ƙare da taimakon da muka samu daga gwamnati muka ƙare wannan drone za mu sa da yawan su daga ciki ba ma hanyar Kaduna ba har wajajen birnin Gwari da wasu wurare da Southern Zaria da ake samun fitinu waɗannan drones za su taimaka wajen fahimtar da jama'a da kuma fahimtar da mu me yake gudana suwa suke haddasa waɗannan abubuwa. Kuma banda haka akwai wanda again kuma duk muna ta kokarin mu ga cewa da taimakon gwamnatin tarayya mun sayo su saboda mu ƙara yawan drones din da muke da shi. Drones din ma muna aiki da shi a arewa maso gabacin ƙasar nan da sauran wurare da yawa kamar Lagos kwanakin baya da aka samu wani operation da muke kira a watsi. So duka waɗannan dai wannan zai taimaka kwarai da gaske kuma ina ganin matakan da aka ɗauka yanzu da 'yan sanda ma suka ɗauka da mu ma muke da sojojin ƙasa duka ya sa an ɗan samu sassaucin waɗannan fitinu da ake ganin su a hanyar Abuja zuwa Kaduna. Muna fatan nan gaba by the time aka dade samun waɗannan drones da sauransu zai dade taimakawa.
A kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan rahoto na musamman za ku ji irin tattaunawar da nayi da wasu masu garkuwa da mutane a wannan hanyar. Sannan za mu ji ta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya da ma sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria.
Masu sauraro ku riƙa kasancewa tare da sashin Hausa na muryar Amurka a ranakun Juma'a da Lahadi da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin Duniyar Amurka, shirin da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a nan Amurka waɗanda suka jibinci kasuwanci.
America yadda na fahimta harkar kasuwancin su take, business din ba zai zama maka da wani wahala ba.
Kimiyya da fasaha.
We spend a lot of time on our mobile devices these days.
Siyasar cikin gida da ta waje.
My job is to represent the United States of America.
Hukumar leken asirin Amurka ta gingance akan cewa kasar Russia ta kormata sakonnin email.
Kiwon lafiya da yanayi.
Ta biyu kuma nan Amurka, kasar da ta fi kowace kwarewa a fannin kiwon lafiya a duniya.
Da ma yanayi.
Yanzu dai dusar kankara ta gama zuba a nan yankin birnin Washington DC. Abin da ya rage shine yadda za a fara kwashe ta.
Zamantakewa da fafutuka.
Ya kamata yan sanda su shiga cikin jama'a.
Al'adun gargajiya. Kai har da ma abubuwan da suka shafi masana'antar hada fina-finai ta Hollywood.
One of them's a preacher. People might pay good money to have him come.
Sai ku kasance tare da sashin Hausa na muryar Amurka a ranakun Juma'a da Lahadi domin jin shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo.
Ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan. A madadin sauran abokan aiki, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa sai an jima, mun dawo muku da shirinmu na hantsi.